للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu wannan rana ta Asabar wanda yau 6 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace da 16 ga watan 3 miladiya 2024 muna cikin suratul qital Sura ta 47 a jerin surorin Al-Qur'ani mun yi aya ta farko zuwa aya ta 6 yau gashi mun tashi aya ta 7 Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka yi imani in tansurullah idan kun taimaki Allah yansurkum zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da dugadugunku wallazina kafaru su kuma wanda suka kafirta fata'san lahum halaka ta tabbata akan su wa adalla amalahum kuma Allah subhanahu wata'ala ya bata ayyukan su zalika wannan ya faru ne bi annahum saboda su karihu ma anzalallah sun kyamaci abinda Allah ya saukar fa ahbata amalahum sai ya rusa ayyukansu to wannan ayoyi idan muka duba sun biyo bayan fadin Allah subhanahu wataala da ya ce walau ya sha'allahu lan tasara minhum da Allah ya ga dama da zai ci nasara akan kafirai ya dauki mataki akan su ya share su daga bayan kasa walakin sai dai abin da yasa ya shar'anta wa musulmi yaki tsakanin su da makiya addini yayin wannan da ya buluwa ba'dakum bi ba'd domin ya jarrabi sashen ku da sashen ku to tunda a wancan aya da ta gabata Allah ya nuna mana cewa gwada masu imani yake yi jarraba su yayi da ya shar'anta musu jihadi to kuma sai ya kiraye su anan da sifa ta imani yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani in tansurullaha in kun taimaki addinin Allah yansurkum shi ma zai taimake ku tansuru fi'il shart ne yansurkum jawabu shart ma'ana kaman ka cewa ne idan ka zo gidana rana kaza lokaci kaza ni kuma zan yi maka kaza da kaza ka ambace wani abu na tagomashi da girmamawa da mutuntawa kaga idan har bai zo gidanka ba to ba zai sa ran wannan karamcin da ka ambata ba kuma muddin kai ya san babban mutum ne mutumin kirki ne karimi ne in kai wannan alƙawarin to ya san tabbas zaka cika saboda haka jira yake wannan rana ta yi fata yake wannan lokacin yayi yazo don ya dace da wannan tagomashin to kowa ya san cewa Allah shine akramul akramin duk wani mai karimci to Allah shine sama da shi domin Allah ma shi ya halicci karimcin kuma ya ba mai karimci damar yin karimci kuma shi karimci yakan zo gwargwadon girman wanda zai yi karimci. Abubuwa ne guda biyu, ya zamo shi karimi mawadaci ne, sannan kuma ga karimcin. Idan aka rasa sharadi daya, to karimci ba zai yi ba. Ko dai ya zamo mawadaci ne amma matsoli, to duk yadda aka soye kaza ba zai iya ba saboda matsolancinsa. Ko kuma ya zamo yana soyayi amma ba shi da abin yi, to sai ya zama sharuɗa biyu sun cika. Allah shi ne akramul akramin, kuma shi ne aganal aganiya, shi ya fi kowa wadata, kuma shi ya fi kowa karimci. To kuma gashi sai yi alkawari. To kaga kenan, tabbas in wanda aka yi masu wannan sharaɗin suka cika wannan sharaɗin, to shi kuma Allah zai cika masu wannan alkawarin, ko shakku babu. Kuma sai kira Yesu da sifa ta imani, ya ce ya ayyuhal ladina amanu, dan in ka cika mai imani ka je da kai ake. In tansurullah, in kuka taimaki Allah, me Allah yake bukata da shi na taimako? Babu wani abin da za mu yi mu ji cewa mun taimaki Allah akan biyan wani abu da yake so yayi, ko da babu mu wannan abin zai yi. Malaman tafsiri sukan kaddara mahdhubun muqaddar cewa in tansuru dinallah, in kun taimaki addinin Allah. To amma shi Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir yace anan babu buƙatar ma sai mun hararo wani mahdhubun muqaddar, domin mu sani a rayuwarmu akwai abin da za ka yi wa mutum, wannan abun bai taba shi kai tsaye ba, amma kuma zai ji cewa ka taimake shi. Misali yanzu halin da muke ciki din nan na ana ta nafsi-nafsi, wani mutum kila baya kasar, an tafi nema, ko baya garin ya tafi nema, shikenan sai ka kai masa bahunan abinci da kuma kuɗi. Yanzu abin da zai faɗa shi, kai wani ya taimaka mu, duk da cewa baya gari, wala'alla za a cinye wannan abincin bai ci ko loma ba, wala'alla wannan kuɗin zai ƙare bai kashe ko kwandala ba, amma ka yi mai, ka taimake shi ga wani aikin da shi ya kamata yi wannan aikin. Wannan misali ne namu na 'yan adam, domin mu a matsayinmu na 'yan adam, wannan aikin da aka yi wa shi wanda baya nan, idan ba a yi ba, to lallai zai shiga wani hali na rashin daɗi, domin dai abu ne labudda minhu, dole sai an ci abinci. Idan in ma babu baya gari, dole a yi rance, in ya dawo ya biya wannan rancen. To amma shi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai ce mu yi, ko da ya nuna wannan abin shi ya ce a yi, to kuma amfaninmu ne ba amfanin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sallah da azumi da haji da fitar da zaka da jihadi da tauhidi, duk abin da Allah ya ce mu yi, idan muka yi dai amfanin a wajenmu zai dawo, rashin yin kuma cutuwar a kanmu za ta dawo. To amma saboda Allah ya nuna girman aikin da muhimmancinsa, sai ya dangina abun kai tsaye zuwa gare shi. Kun ga Allah yake cewa man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan, waye zai ba Allah rance kyakkyawar rance? To me Allah zai yi da kuɗi? Duk duniyar nan tasa sai ga baki ɗaya, kuma shi yake bayar da ita. To amma idan ka bayar saboda shi, kamar shi ka baiwa, me yasa ya zamo shi ka ba rance? Domin shi ne zai sakamako. Shi wanda ka ba iya dai ya ce ya gode ko ya maka addu'a ko abin da ya kamata ka, amma dai sakamakon aikin Allah shi ne zai biya. To kenan shi yasa sai ya dingina cewa shi ne za a bai wa rance subhanahu wa ta'ala. Ina fata mun gane. To shi yasa da sai ce in tansurullah, idan kuka taimaki Allah subhanahu wa ta'ala, kenan kuka taimaki addininsa, yansurkum, to kuma kuma zai taimake ku. Wannan ya zamo mai aljaza'u min jinsil amal, sakamako ya zama jinsin irin aikin da kai. Abinda kwakwalwarmu za ta so mu hararowa shine jihadi fi sabilillahi a fagen fama, mutum ya daga kansa kalinsa ko mashinsa ko duk wani abu da ake jihadi da shi na irin wannan lokaci ya zama ya tunkari magauta addini wannan shine abin da zai fara zuwa cikin kwalanmu to amma wannan kalmar ka ba ta ma'ana mai fadi a ofishinka a kujeranka a wajen sana'arka ma'aikatarka za ka iya taimakon addinin Allah domin shi taimakon addinin Allah suna ne dunkulalle amma ma'ana ce mai fadi yanzu misali mu dauki yan uwa ce loli musamman wannan lokacin lokaci ne na dinke dinke maza su kawo mata su kawo akwai mata marasa da'a marasa tarbiya wanda take so a yi mata matsatsun kaya wanda za su matse jikinta ta mau da ta wuce za ka san siririya ce ko mai kiba ce ko tsakatsakiya ce misali to kai ce ni a matsayinka na wanda a matsayinka na tela mutumin kirki musulmin kirki in ta nemi kai mata wannan dinkin sai kai mata wa'azi ka ce to wannan dinkin da kike so na farko dai haramun ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wa'ansu mata da za su kasance karshen duniya kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat har zuwa karshen hadisi ga su da tufafi ga su tsirara ko dai matsatsun kaya wanda suke nuna surar jikinta ko kuma sharasharan kaya wanda suke nuna zacin jikinta idan sharasharan ne suka ce to na farko kana mata wa'azi wannan haramun ne kuma kai ba za ka dunka ba kuma in ta je ma duk wanda ya dunka mata ya taimake ta akan sabon Allah akalla a wannan kujerar taka ta tela ka taimaki addinin Allah a matsayinka na ma'aikacin wata ma'aikata ta yada labaru kafofin yada labaru misali gidan rediyo ne gidan talabijin ne ya zama akwai wata barna da ake yadawa musamman irin wannan lokacin zaka ga waɗansu kafafan kaman da gayya an kirkiro waɗansu shere-shere wanda suke ɗauke hankali kuma masu rusa tarbiyya kuma sai a hari wani lokaci na ibada da su wani shirin zaka ga sai lokacin da za a so mu tarawihi sannan za a saka wannan shirin shiri ne wanda musamman mata da yara ba sa so wannan shirin ya kubuce musu wata mace ta yadda ta yi asaran sallah akan lokaci akan wannan shirin ya kubuce mata ta yadda su bata da mijinta akan ba ta yi masa abin da yake so ba akan lokaci saboda wannan shirin kada ya kubuce mata to a matsayinka na ma'aikacin wannan kafar ko dai idan za ka iya hanawa kai tsaye ka hana wannan shirin kai ba su shawara da nasiha mu ji tsoron Allah mu fifita lahiranmu akan duniyarmu wannan shirin ma asalinsu ba su da kyau kun ballanta na lokaci mai tsada wanda ake so musulmi su dage da bin Allah in muka sa musu wannan shiri a wannan lokaci mun cuci kanmu mu da muka sa wannan shirin kun mun cuci masu saurare akalla idan kai wannan yayi tafi ne ka taimaki addinin Allah domin na farko ka taimakawa masu ibada a wannan lokacin za su yi ibada a lokacin da ake so a yi ta sannan kuma ka taimaka ma rashin rusa tarbiyya to wannan misali ne kawai guda biyu abu ne wanda yake mai fadi za ka iya tabbata shi a ko'ina duk abin da zai zama taimakon addinin Allah ne to a wannan kujerar ta ka yi kokari ka tabbata shi mai mulki ne kai basarake ne kai mai kudi ne kai mai karfin jiki ne mai jama'a duk abin da zai taimaki addinin Allah a wannan kujerar taka to yi kokari kai amfani da wannan damar in kai wannan to kanka kai wagata yansurkum kuma Allah sai ya taimake ku kuma wallahi in ka taimaki addinin Allah sau daya to kai baka san ninkin ba ninkin taimakon da Allah zai ma ba taimako Allah zai maka wanda yake mara adadi ba za ka iya lissafawa ba sannan bayan Allah ya taimake ku kuma wayu tabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da dugadugunku duk wani mahalli idan muna magana a fagen fama to Allah zai tabbatar da dugadugunku ya karfafi zukatanku ya karfafi gabbanku ba za ku ji tsoro ba, ba za ku yi gizau ba, ba za ku dinga ainihin inda-inda ba, za ku tsaya ku yi duk abin da ya kamata ku yi. Idan kuma sauran ɓangarori ne da na ambata, to duk inda kake Allah zai ba ka imkaniya a wannan wurin. Allah zai kafa ka ka kafu, kuma ya ba ka faɗa a ji, in ka faɗa ya zama dole sai an ji, in ka hana a hannu, in ka sai a yi a yi. Saboda zukata a hannun Allah suke, in ka bi Allah to sai Allah ya sa zukata su bi ka, domin shi ne muƙallibar kulub, shi ne ainihin yake jujjuya zukata. Saboda haka in kuka taimaki addinin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ku, kuma zai tabbatar da dugadugunku. Malamai sun yi maganganu masu faɗi a wannan aya. Ibn Kathir ne nake ji ko wanda gaskiyar sa yake cewa Allah a cikin suratul Hajj da yake cewa alladheena immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Bayan Allah na kware su ne wanda immakkannahum fil ardi, idan muka ba su ikon fada a ban kasa, muka ba su wata kujera wanda suke da iko su ce ayi ko a bari, to sifar su shine aqamus salata, su za su tsayar da sallah kankin kansu, kuma za su yi umarni a tsayar da sallah, sannan kuma za su ba da zakka a dukiyar da Allah ya ba su, kuma za su yi umarni a bayar da zakka, kuma za su yi umarni da kyakkyawa, kuma ya zamo sun hana mummuna. Saboda haka ya kai bawan Allah, yi kokari wannan gabar, ko da kankin kanka ne kai kadai ka dan bukata, ka kaddara ba ka da mata, ba ka da yaya, amma kai kankin kanka, to wannan aya ka dan bukata. Duk lokacin da zuciya za ta baka shawara kai abinda ba daidai ba, to ka taimaki addinin Allah, ka saba ma zuciya kada ka aikata wannan abu. Anan ka taimaki addinin Allah, domin shi sabo duk lokacin da za ka yi shi alana wani ya gani, to kaman kai ma kana ba da shawara wani ma ya koyi da kai. In yi koyi da kai, to ka sunnanta mummunar sunna, kuma wancan da ya aikata ta sababinka, duk zunubin da ya cancanta kai ma kana da irinsa. Kana gida kana bacci, wala Allah ma baka aikata ba, amma kai ka sunnanta, to kana da kamasho irin wannan, kuma shi wannan da ya aikata ba a rage komai na laifukansa ba. To malamai suka ce wannan sunna ce ta Allah, kuma Allah ya faɗi irin wannan a wurare da yawa, wala yansurannallahu man yansuru, tabbas Allah zai taimaki duk wanda ya taimake shi, ma'ana ya taimaki addininsa, ya taimaki shari'arsa. Allah ya ta inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, tabbas mu dinnan za mu taimaki manzanninmu da wanda suka yi imani tun a rayuwar duniya da ma ranar tashin alkiyama. Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Duk wannan ayoyi suna nuna cewa in ka taimaki addinin Allah, to wallahi Allah zai taimake ka. Ya kai bawan Allah, daga cikin taimakon addinin Allah, hana matanka aikin sabo, daga cikin matsalolin da suke faruwa a yanzu a cikin masu gidaje goma, sai ka samu kila uku daga ciki ne tsayayyun masu gidan na gaske. Wane ne magidanci na gaske wanda zai yi jan ido ya shafa ma idan sa toka ya hana sabon Allah a gidansa? Yanzu akwai abin takeici, magidanci mai hankali shi yake siyar da su, shi yake shayar da su, duk bukatunsu shi yake masu, amma kuma zai hana sabon Allah ba. Sai ka tsaya to ai mata ne ya za ka yi da su, ka faɗa ma Allah ya za a yi da su. In har ba yadda za ka yi da su, me za ka auro su? Me amfaninka ana sabon Allah gidanka ba za ka iya hanawa ba? Akwai magidantan da sun san matansu jin kaɗe-kaɗe, kaɗe-kaɗen batsa, waƙe-waƙe na sabon Allah, su dinga abubuwan da sun san wannan ba daidai ba ne. Kai wallahi akwai magidancin da lokacin sallah zai ya fito ya taho masallaci, matarsa tana chatting,
ko tana wani abu wanda ba daidai ba ya zo solobiyan ya salla masallaci ya koma ya zauna kuma ita ba ta sallar ba kun ba zai ci ta shi ki salla ba ƴaƴansu suna abin da ba daidai ba sun yi irin askin nan na banza askin arna amma ba zai yi taka ma ƴaƴansa burki ba ya ce musu wannan askin haramun ne askin kafirai ne me yasa kuke kama da kafirai ƴaƴansu su dinga abubuwa na ba daidai ba su ki yin sallah gaba daya ko su ki yin sallah a jami'i ko kuma suna da abokan banza wanda suke karkatar da su amma ba zai iya hanawa ba wanda ya kasa hana sabo a gidansa ina zai iya hanawa a gidan wani kaga ba zai iya ba to saboda haka indai kana so Allah ya taimake ka ka soma doka tun a gidanka ka tabbatar da cewa matanka ƴaƴanka suna kan layi suna kan saiti duk abinda ka sani da'ar Allah gurgudan iko ka dora su iyayenka in sun yi abinda ba daidai ba baka da masaniya to wannan Allah ba zai caje ka akan abinda baka sani ba akan abinda baka da iko akan sa ina fata mun gane to Allah subhanahu wataala sai yake cewa wayu thabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da ainihin dugadudanku sai yace wallazina kafaru su kuma wa'anda suke kafirai kun ga anan za a kawo akasin abin da ya gabata an ce ya ayyuhal ladina amanu an ambaci masu imani diddul iman al kufr kishiyar imani shine kafirci to Allah yake cewa su masu imani ga sharadin da aka ba su in sun cika ga abin da za a yi musu na tagomashi da sakamako sai aka ce wallazina kafaru su kuma kafirai fata'san lahum to wa'annan halaka ta tabbata a kansu kalma ta ta'asu wato tana daga cikin kalmomi da suka kunshi ma'anoni masu tarin gaske asalin ta'asu shine mutun ya fadi ya ci daka fuskar sai zamo takifu akai daidai yake da ainihin alkabbu wahal ya kubban nasa finnari ala wujuhihim kaga ba abin da ke kifa mutane cikin wuta akan fuskokinsu to haka nan ta'asu shi yasa Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa sai da ya kawo ma'anoni ma guda goma duk ma'anan ta'asu kaman ka ce ya tambade ya lalace ya ruguje ya rushe ya tambade yayi kaza duk wannan shine ma'anan ta'asu ya halaka to shi yasa Allah sai ya kawo kalmar da za ta kunshi waɗannan ma'anonin wallazina kafaru wanda suke kafirai fata asallahum kace tabewa ta tabbata gare su halaka ta tabbata gare su rushewa ta tabbata gare su ci baya ya tabbata gare su duk wasu matsaloli sun tabbata a gare su sannan kuma wa adalla a'malahum kuma Allah subhanahu wataala ya halakar da ayyukansu kun ga anan mun ce ta'asu shine a fadi da ka fuska ta kifo a ƙasa kishiyan me wayu sabbit aqdamakum su masu imani Allah ya kafa ƙafafuwansu sun tsaya daram su kuma kafirai an kifa su ainihin akan fuskokinsu to kuma ku duba Allah subhanahu wataala kawai sai ya kawo sifofi su masu imani da me suka cancanci Allah ya kafa su su kafu su zauna da ƙafafuwansu shine imani imani ya kai su ga wannan matsayi su kuma kafirai me ya kai su ga waccan lalacewa da tambadewa shine kafirci yaren da muke kasa fahimta galibi sai mu kalli rayuwa ta duniya an ce wani tantirin ƙarni ne bujirarre ne to amma ga motoci ga kamfanoni ga kudi to ni sai ce to me matsala a ciki matsaloli suna nan fal Allah gafarta mana yanzu ka zo ka samu rago a lokacin babban sallah ko yanzu a samu dan taure a daure shi ga lafiyayyen dusa ga ciyawa ga ruwa ga komai amma me ake jira da shi karamar sallah yanzu wannan abin da yake ci akwai ci gaba a ciki ai wannan abin da yake ci cin rabo ne ci ne na kankanin lokaci to wannan ba shine misalin kafirai a duniya duk abin da Allah zai ba mutum ya zama ya kafir sai mu Allah ya kangare mu Allah. To wallahi misalin da shine misalin da nayi, in dai har azo ana kiwata dabba, ana mata wanka, ana share turkenta, duk abin take so ana bata, amma yanka ta za a yi. Kaga ashe wannan abin da ake ba ita ake wagata ba, mu muke wa kanmu gata da muke kiwata wannan. To shi kuma kafiri ka cine ka cinye rabanka, ka sheke ayarka, ka kashe ƙwaryar, domin wannan abubuwan kawai su ne an gama daga shi. To shi yasa Allah ya ce wallazina kafaru fata'asan lahum, su kafirai halaka ta tabbata gare su, kaito ya tabbata ainihin gare su. Sannan kuma adalla amalahum, Allah subhanahu wataala ya halakar da ayyukansu, kuma ainihin ya bata ayyukansu gabaki daya. Allah sai ya ce zalika, wato duk lokacin da Allah ya kawo wani sakamako wanda kila wani zai ji kaman an tsaurara, kaman an tsananta, to Allah sai ya sake nuna mana dalilin fa da aka yi wannan sakamakon. Sai ya ce zalika, wannan sakamakon da aka yi wa kafirai, aka ce kaito da halaka da taɓewa da lalacewa duk sun tabbata a kansu, bi annahum karihu ma anzala Allah, kada ka dada, kada ka raga, saboda kyamar da suka yi wa abinda Allah ya saukar. Sun kyamaci me? Littafin Allah, ta fuskan karatunsa da dabbaka dokokinsa. To akan haka ya kai dan uwa musulmi, abinda nake baka shawara, koda baka da dama, koda babu imkaniya, ta dabbaka dokokin Allah a yanayin wake da shinkafa irin na kasarmu. To amma mu ji muna kaunar dokokin Allah a cikin zukatanmu, mu ji muna kaunar shari'ar Allah a cikin zukatanmu, mu ji cewa ita ce muke so, ita ce ta dace da mu, kuma ita ce ci gaba da wayewa, koda ku ba ma da ikon dabbaka ta. Amma a hirdinka, a zuciyarka ka ji kana kyamar wani haddi daga cikin haddodin Allah, wata doka daga cikin dokokin Allah, domin zaka ga akwai yan boko aqida wanda su suna ganin duk wani haddodi da Qur'ani yazo da shi wani abu ne na da tsohon yayi ne, bai kamata yanzu ana 2024 kace zaka zo ka kawo dokoki kace na Qur'ani da hadisi, wannan lokaci ne na shekaru da suka wuce. A'a, dokar Allah ta dace da kowane lokaci, domin shi ne Allahn da, shi ne na yanzu, shi ne na har abada. Duk abinda Allah ya kawo to ya dace da kowane lokaci, sai dai mutanen lokacin su yi wa dokar tawaye, ba wai dan ba ta dace da wannan lokacin ba. Saboda haka kyamar dokokin Allah wallahi hatsari ne. Kuma mun sha faɗa cewa da muna da kwakwale masu kyau, wallahi hatta wanda baya musulunci inda yana da cikakken hankali, in dai ya yadda Allah ya halicce shi, to ya bi dokokin mahaliccinsa, su ne cinyewa, kuma shi ne daraja a wajensa. A ce wanda ya halicce ka kuma shi ya baka doka, to za ka ji cewa na farko shi ya halicce ni, shi ya fi ni sanin abin da ya dace da ni. Tunda ya shar'anta doka kaza, to shi ya san ita ta dace da ni. Abu na biyu, in bi dokar wani abun halitta, to na ci baya, shi abun halitta ne, ni abun halitta ne, kuma sai na kasa na bi dokar sa, ashe na ci baya. A bi dokar mahalicci shi ne abin da ya fi dacewa. Kai shi ya halicce ka, ni ma shi ya halicce ni, ku da mu shi ya halicce mu, to bi dokar sa, wannan shi ne daraja a wajenmu, ya zama shi kadai muka sallama mawa. Amma a ce dan adam mai kashi da fitsari, kila ma kafi shi daraja, kila ma kafi shi lafiyayyen hankali, wal Allah dan giya ne ma shi, sai ya sha giya ma sannan ya samu tunani yadda yake shi yake gani. To a ce wa shi zai zauna ya tsara maka rayuwa, shi zai tsara maka abin da zaka yi. Wallahi wannan ci baya ne, wannan dakushewar tunani ne. Ai akalla in ma da za a ce ba za a bi dokokin Allah ba, to a ce a zo a samo zarata wanda suka fi kowa hankali, suka fi kowa sanin me zai je ya dawo, a ce to su za su yi dokoki. Misali wannan a bisa kaddarawa, to to ballatana sai a samu wanda tunaninsa ya kasa na kowa, waye wasu ta fuskar rayuwa ta kasa ta kowa, to amma dan duniya ne da shi duniya take yi, sai a ce to wannan su ne za su yi muku tsare-tsare, tsarin da shi kansa ba zai fitar da shi ba ya kai shi wurin bullewa ballatana waninsa. Shi yasa duk lokacin da aka yi wani tsari wanda ba na Allah ba, da an yi 'yan shekaru sai a ce kai ya kamata a kakkaɓe masa ƙura, ya kamata a sabunta shi domin bai dace da rayuwar yanzu ba. To ai ta daɗin ma bai dace da ita ba, ƙarfa-ƙarfa aka yi. In dai ana son abin da ya dace, wallahi sai dai abin da Allah ya ce. To saboda haka lallai ka ji kana son dokar Allah a zuciyarka. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, yace daga cikin ƙaurace ma littafin Allah akwai ƙaurace wa dokokinsa. Duk yadda za a ce ka karanta qur'ani, ka yadda zancen Allah ne, ka fahimci ma'anarsa, wala Allah ma ka kira mutane zuwa gare ta, amma kuma ka ƙaurace wa dokokinsa ba ka ba su, wannan ma ka kaurace wa littafin Allah subhanahu wataala. To amma kaman yanda na faɗa, akwai abin da zai fi ƙarfin kai fi ƙarfi na, ba da ni za a yi shawara ba a wajen tsarawa, kuma ba a neman shawara ta, ba ni zan tsara ba, sai dai a tsara mun, kuma ba na da ta cewa. To wannan kawai sai dai in ce Allahumma la tu'akhidhna bima yaf'alu sufaha'u minna, Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa. Allah ka san la taqata lana bihadha, ba mu da ikon da za mu yi, muna neman gafara ka, shi kenan mu ji muna kin wannan abin da ya saba littafin Allah a cikin zukatanmu. To aƙalla wannan shi ne abin da za mu yi, saboda hadisi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa'in lam yastati fabilisanihi fa'in lam yastati fabiqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Duk lokacin da mutum ya ga mummunan abu, to in zai iya canzawa da hannunsa ya canza, in ba ka iya canzawa da hannu ka canza da baki, ka ce wannan abun ba kyau, ba daidai ba ne ba, kaza shi ne daidai. To kaga mu dai shi ne abin da za mu iya mun faɗa, cewa bin dokokin da ba na Allah ba ba daidai ba ne, bin dokokin Allah su ne daidai. To sannan kuma zuciyarmu dokar Allah take so tana kin duk wata doka da ba ta sa ba, shi kenan wannan ya ishe mu, kuma zai zama mana hujja gobe alkiyama a wajen Allah subhanahu wataala. Allah ya dace da mu. To Allah yake cewa wannan ya faru domin sun kyamaci dokokin Allah, sun kyamaci abin da Allah ya saukar. Fa ahbata a'malahum, Allah sai ya zamo ya bata ayyukansu. Menene bambanci tsakanin fa adalla a'malahum da kuma ahbata a'malahum? Ibn Ashur a tare da tanwir yake ta akwai bambanci tsakani, idan aka ce adalla a'malahum, wato asalin kalman dalla yadhillu ko adalla yadhillu, in aka ce dalla ya bata, yadhillu yana bata, adalla ya batar, yadhillu yana batarwa, to shine mutum ya kauce malayi, ya kauce wa miƙaƙƙiyar hanya. Idan aka ce dalla fulanu ni tariqa, wane ya bata hanya, ya kauce malayin da ake so a bi. To idan aka ce adalla a'malahum, Allah ya kautar da ayyukansu daga billahi, ma'ana mafi yawan aikin da za su yi ba na daidai ba ne, ai kowa sai ya yi aiki dole, in baka share masallaci ba sai ka share kasuwa, da sharen masallaci da sharen kasuwa duk ba aiki ba ne, duk aiki ne. Idan mutum bai bi Allah ba zai bi allaro, to amma duk sunan su biyayya. To akan haka duk wanda ya zamo ya kauce wa dokokin Allah, to za ka ga kuma Allah ba zai masa gamdakatar a wajen aikata ayyuka na ƙware ba a rayuwarsa. Yanzu za ka ga wani tun rana ta fito har ta faɗi a cikin aiki 100 da zai yi, to sai ka samu 90 da ɗoriya ba na daidai ba ne. Karta ce, hirar banza ce, kallon tsirai ce, kallon batsa, abubuwa dai wanda Allah yana fushi da su tun rana ta fito har ta faɗi, ayyukan da zai mafi yawa ba na daidai ba ne. Amma kuma aiki yake yi, sunan abin da yake aiki, ji da kunne aiki ne. gani da ido aiki ne, furtawa da baki aiki ne, to sai ka samu mafi yawan abin da za su saurara ba na daidai bane, mafi yawan abin da za su kalla ba na daidai bane, mafi yawan abin da za su furta ba daidai bane ba. To kaga annan an batar da ayyukansu, an batta ayyukansu maimakon aikin da za a yi a samu ladan Allah, to su kuma sai su aikata abin da za a samu fushi ko kuma zunubi daga Allah. Wallahi bawan Allah ba za ka gane wannan maganar ba sai ka je ka zauna da 'yan duniya wanda ba addini gabansu, hirarsu da za su yi a cikin awa ɗaya, to za ka samu a cikin minti 60 kila minti 58 hirar banza ce, ba zikirin Allah, ba umarni da kyakkyawa, ba hana mummuna, ba Allah ya ce, ba ma'aikin Allah ya ce, maganganu ne wanda ba su amfani duniya ballanta na lahira. To kaga wannan mai irin wannan sifar an bata ayyukansa dan maimakon a bashi dama yayi aikin kwarai, to yanzu an dakile shi, an dakile tunaninsa, sai yaje aikin da ba na daidai ba. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, duk lokacin da garin Allah ya waye, to kowa zai yi sammako. Idan muka ce sammako, ko ka fita gida ko baka fita ba dai kayi sammako domin ka waye gari. Fabai'un nafsahu, kuma kowa sai ya sayar da kansa, amma famu'tiquha, akwai wanda zai aikata aikin da zai yanto kansa daga azabar Allah, aw mubiquha, ko kuma wanda zai aikata abin da zai halakar da kansa, amma dole A da B ne, ba si a ciki, ko dai kai abin da zaka samu yardan Allah ko kuma ainihin akasin wannan. To wannan shine adalla a'malahum, mafi yawa wasa ne, wargi ne. Yanzu ka kalli mutane wanda suke basa da addini, wani idan ya kafa idansa a jikin talabijin ko satellite, to mafi yawan abin da zai kalla wasa ne, wargi ne, shirme ne. Wallahi wani ko yana cikin kallon sai ta tashi ta kuskure ta fada inda ake wa'azi, sai ce canza mana, kar a bata masa lokaci, hankalinsa yana kwance a ce masa kaza ba kyau, shi ko yana aikatawa, hankalinsa yana kwance a ce wajibi ne kaza, shi kuma baya aikatawa, sai ce Allah ya sauri canza mana. A koma can ayi kalle-kalle wanda Allah ya haramta kallon wannan abun, haka zai kare wuninsa. To kaga wannan an bata aikinsa. Shi kuma al-ihbab, a ce ahbaba a'malahu, shi kuma wato zai je janibin da aikin da ya kamata a more shi. Domin asalin al-ihbab a larabci shi ne dabba ta ci wani abinci mara kyau, cikin ta ya cika ya cika ya yi kumburi, to daga nan kawai sai ta yi bindiga. To wannan shi ne al-ihbab, wato yadda ka san a ce balambalan a hura ta sama da yadda ya kamata, to kaga me zai karasa ta bindige, to shi ne abinda Allah zai ma'ayyukansu. Kenan anan shi al-ihbab shi ne a khasu min al-idlal. In aka ce adalla, kalmar ta fi faɗi, amma ahbaba ta fi tsukewa. Kenan ya yi aikin da ya kamata a mora, amma kuma Allah sai ya ɓata. Ma'ana kamar yadda muka ambata irin ayyuka da za ka ga kafirai suna yi na tagomashi, na neman wani abin da za ka ita da aiki ne wanda ya kamata a bada lada a kai, to sai zama sun tafi haba'an mansura. Wallabina kafaru a'maluhum karamadin nishtaddat bihir rihu fi yawmin asif la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Allah yake cewa su wanda suka kafirta, ayyukansu yadda ka san toka ne, toka ce sai ya zamo an samu wuni mai tsananin iska ya sheƙar da wannan toka ga baki ɗaya, a zo a samu irin tokan nan mai laushi, ka zuba ta a kan fandutse, a wuni ana ta iska mai ƙarfi, ka dawo, mai za ka samu? Babu abin da za ka samu. Wala'allah ma ko da hatsi ne ka zuba, to iska mai ƙarfi za ta gangarar da shi, ba za ka same shi ba, ballanta na a ce toka. To haka Allah subhanahu wataala ya kwatanta aikin kafirai, gashi dai wani aiki ne kila za su yi, wanda in waninsu ne ya yi wannan aikin zai rabauta, zai amfana, amma su za su yi wannan ya tashi haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba'an mansura muka gabata ga dukkan wani aiki da suka yi muka maida shi yadda ka san wata kura a bar shekarwa a bar daddaitarwa Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu ayoyin mu na jiya aya ta 6 bamu karanta ta ba a cikin tafsiri inda Allah ya ce wa yudkhiluhumul jannata Allah zai shigar da su aljanna arrafaha lahum wacce ai shine bayyanaha Allah ya bayyana ta mun yi bayanin ko dai Allah ya daukaka ta kuma ya kansasar da ita lahum gare su yace fa ya ta duna ila masakinihim minha sai su dinga shiriwa zuwa ga masaukan su a cikin aljannan wa azwajihim kuma su isa zuwa ga matan su wa khadimihim da masu yi musu hidima min gairi istidlalin ba tare da sun ce da Allah a nuna mana ina ne gidan namu ina ne kaza ba kana zuwa aljannaka ko mai Allah da ya ganar da kai sai ce wa fil bukhari ya zo a ce sai wa bukhari an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisi ne dogo amma sai aka yanko daidai wanda ya dace da wannan tafsirin aya cewa ya khalisul mu'minuna minan nar mu'minai wanda ya zamo sun yi laifi an kona su da wuta wannan ya khalisun yana dauka ma'ana biyu ko dai wanda suka yi laifin da ba a yafe musu ba aka kona su gwargwadon abinda Allah ya so ko kuma wanda dama Allah ya tsamar da su gaba ɗaya ma ba a kona su din ba to dai mu'minai zai zama wato sun tsira minan nari daga wuta fayubasuna ala qanqaratin bainal jannati wan nar sai a tare su a dakatar da su akan wani kadarko da yake tsakanin wuta da aljanna hatta idza hudhibu wa nuqu har ya zamo an tsabtace su sannan an tantance su an tsabtace su gabaki daya ubina lahum fi dukhulil janna to sai ai idini cewa a shigar da su cikin aljanna fa wallazi nafsu muhammadin biyadi manzo sallallahu alaihi wasallam yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa la ahaduhum ahda bi manzilihi fil janna dayan yan aljanna shi yafi gane masaukin sa a cikin aljanna min manzilihi alladhi kana fid dunya sama da yanda yake iya gane gidansa ainihin na duniya to kun ga shine kenan arrafa lahum wa ta'ala ya sanar da su thumma bayyana ta'ala sanan Allah sai ya bayyana annal matlub min almu'minin cewa abinda ake nema a wajen mu'minai al-iman shine yin imani wattiba'ul awamir da kuma bin umarce-umarcen da Allah yake yi amma nasru amma shi cin nasara fa bi yadihi ta'ala to wannan a hannun Allah ne fa qala sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka imani in tansurullaha in kuka taimaki Allah bittibai awamirihi ta hanyar bin umarninsa wajtinabi nawahihi da kuma bin da kuma nisantan abubuwan da ya hana in kun yi wannan yansurukum ala a'daikum Allah bai taimake ku akan magautanku wai yuthabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da dugadugankum shine yuthabbitukum fil mu'tara Allah sai ya kafa ku a fagen fama ya zama ba za ku ji tsoro ko ainihin ku yi wani raki ba wallazina kafaru su kuma wanda su kafirta yace mubtada'un wannan ismul mawsul mubtada ne wa khabaruhu ba'dal fa khabar dinsa shine abin da ya biyo bayan wannan fa fi qawlihi inda yace fata'asan lahum wato kaito ya tabbata a gare su fata'isu ta'san ya zamo sun tabe tabewa ko kuma sun tambade tambadewa sai ce wa dakhalatil fa'u tashbihan lil mubtada fa'un sai ta shiga a cikin fata'asan domin kwatanta shi ismul mawsul da mubtada wa hiya du'a'un bi shar wato shine bakar addu'a yuqalu ana cewa ta'isa fulanan ta'san wato ta'san li fulan tabewa ta tabbata ga wani ay alzamahullahu halakan Allah ya lizimta masa halaka ay alzamahumullahu halakan wa khaybatan ma'ana Allah ya tabbatar masu da halaka da tabewa minhu daga gare shi wa dhalla amaluhum kuma Allah ya batar da ayyukansu shine atafun ala taisu yace zalika ay ta'as wannan tabewa wal idlal da batarwa bi annahum saboda su karihu ma anzalallah sun kyamaci abinda Allah ya saukar min alquran ladan alqurani almustabir ala takalif wanda ya tattaru a bisa duran nawaye da Allah ya dora mana na aikatawa ko na bari to da suka kyamace shi fa habata amaluhum sai Allah subhanahu wataala ya bata ayyukan su gabaki daya sai Allah ya ce
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ
الله سبحانه وتعالى yake cewa mushrikan Qurayshawa da ake saukar da wahayi a wannan lokaci ta tare da su yace afalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya a ban kasa ba fayanzuru domin su yi kallo su yi duba kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yadda karshen waɗanda suke kafin su ya kasance me ya faru akan su dammara Allahu alaihim Allah ya rushe su gabaki daya walil kafirina amsaluha kuma kwatankwacin abin da ya faru ga wa'ancan shi zai faru akan kafirai zalika kuma wannan ya faru ne bi anna Allah maulal ladina amanu domin Allah shine majibinci masoyin masu imani wa annal kafirina la maula lahum su kuma kafirai ba su da waɗanda suke taimakon su ko su goya musu baya wannan aya Allah ya maimaita irin ta a cikin alqur'ani da yawa awalam yasiru afalam yasiru ga sunan da yawa afalam yasiru ma su guda biyar banda awalam yasiru wanda su ne mafi yawa duk Allah subhanahu wataala yana nuna musu cewa duk lokacin da ka zamo kifin rijiya to ba za ka san abin da yake kogi ba duk lokacin da kake zaune wuri daya ba za ka gane wa kafi wa yafi ka ba za ka san ni'imar da Allah ya yi maka ba ko ya ma wasunka kullun kana zaune waje daya za ka yi ta ganin daga kai an gama daga kai sai dai ayi baya kuma ba ka san irin ayyukan da Allah ya yi ga wa'ansu wanda su gabace ku ba mun sani cewa adawa da samudawa mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Shu'aibu da irin wa'annan sun yi ma Allah kangara amma ba su ji da dadi ba ba su yi kyakkyawan karshe ba kuma kufaifan gidajensu suna nan ba su rushe ba a lokacin da ake saukar da wahayi Hausawa suke cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa to kenan su yi kokari su gane zurfin ruwan da wanda suka gabace su Allah sai ce afalam yasiru fil ardi fi wannan bi ma'ana ala domin idan muka ce fi ciki kaga ba ana nufin su huda kasa su shiga ciki ba fil ardi ma'ana ala al ardi harufa na jarra suna wakiltar juna Allah subhanahu wataala ke cewa shin su Qurayshawa da suka kangare ma wannan sako na ka sako mafi daraja suke yi wa Allah tutsu da turjiya da rashin mutunci ba za su tafiya a ban kasa ba wurare ma na kusa da garuruwan su gane saban Allah babu riba a ciki ba za su tafiya ba fayanzuru su yi duba kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya karshen wanda suke kafin su ya kasance a wannan gabar yan uwa tafiye-tafiye gari zuwa gari ƙasa zuwa ƙasa takan sa ɗan adam ya hankali takan sa ɗan adam ya waye takan rage wa ɗan adam girman kai da ƙafafa da jin na'isa duk lokacin da mutum ya tashi bai san ko ina ba sai garinsu bai san ko ina ba wala Allah sai jiharsa wala Allah sai ƙasarsa bai tabbata kuɗi ɗiniya da waɗansu ‘yan ƙasashe ko ‘yan jihohi ko ‘yan garuruwa ba, to ba zai samu cikakken ladabi ba, ba zai samu cikakkiyar wayewa ba, zai dinga ganin daga shifa shi kenan. To amma duk lokacin da ka yi tafiya, an ce a safaru qit'atu min al'azab, duk lokacin da za ka yi tafiye-tafiye kai a nan ka fi ƙarfin kowa, to sai ka je ta abubuwa su fi ƙarfinka, ka kwana ba inda kake so ba, ka ci abin da ba shi kake so ka ci ba, ka ga abin da ba shi kake so ka gani ba, a yi maka mu'amalar da ba ita kake so a yi maka ba. In dai za ka yi tafiya, dole sai ka ci karo da wannan komin kuɗinka, komai matsayinka, to sai ka kwana wurin da ba haka kake so ba, sai ka ji abin da ba shi kake so ka ji ba, sai ka samu yanayin da ba shi kake so ba. Shi yasa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa tagharrab anil awtan fi talab al-ula wa safir fa fil asfar khams fawaida tafriju kam hammin waqtisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Yake cewa tagharrab anil awtan fi talab al-ula, ya kai bawan Allah mai hankali, ka yi balaguro, ka bar garinka wataran, wataran ka bar ƙasarka, fi talabil ula, domin ka je ka nemo abubuwa na samun ci gaban rayuwa. Yace wa safir, ka yi tafiya, fa fil asfari khamsu fawaidi, a cikin tafiye-tafiye akwai fa'idodi aƙalla guda biyar. Na farko tafriju hammin, za ka samu yayewar baƙin ciki da ɓacin rai, wala Allah kana garinka kullum kana jin ba daɗi, ɓacin rai, damuwa, to in ka yi tafiya sai ka ji wannan ɓacin rai da damuwan sun yi sauƙi. Waqti sabu ma'ishatin, kuma za ka iya zuwa ma ka samu abubuwa na rayuwa, lokacin da kake zaune to sai ya zama abubuwa ba dole su so maka ba. Shi yasa Larabawa suke cewa fa fil harakati albaraka, a cikin motsi akwai albarka, in ka dan motsa to sai kaga Allah ya kawo albarkatai masu yawa. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kuna dogaro ga Allah yadda ya kamata a dogara gare shi, to da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu, domin tsuntsu zai yi sammako cikin sa ba ko mai dawo cikin sa a ciki, amma kaga ai sai da ya motsa ya tafi. To shi yake cewa waqti sabu ma'ishatin, domin wani lokaci za ka zauna shekaru da shekaru, aiki ya maka wahala, ba kuɗin kaza, ba kuɗin kaza, sai ka je wata jihar sai ga Allah ya buɗa ma, sai ka ga ka samu abubuwa, har ma kai ma kana taimaka ma wasu. Sannan yake cewa wa ilmin, sannan kuma za ka samu ilimin muka na rayuwa. Ilimi ba sai na littafi ba, za ka samu ilimin rayuwa, domin akwai wani abu wanda gogewa da yau da kullum zai sa ka san shi, a littafi ba za ka iya karanta shi ba. Shi yasa duk mutumin da zai je ƙasa kaza, gari kaza, kuma yayi mukhalada da mutane, to ya fi ka sanin makaman rayuwa, ya fi ka ilimi, ya fi ka wayewa, domin ya samu ilimin da ba a littafi za ka karanta shi ba. Sannan kuma wa adab, za ka samu ladabi na rayuwa. Galibi abin da yasa zaka ga alarmomi suna daukan yayin suna kaiwa makarantu wani gari, domin suna cewa idan yaro yayi karatu a gaban babansa ba zai samu ladabi ba, ba zai yi tawazu ba. Amma idan nan ana cewa dan gidan alaramma ne, ana girmama shi, to idan aka kai shi wani gari can, to sai ai dealing da shi. In a gida komai masa ake, to can sai makansa komai. Ma'ana dai in ka je wani wuri duniya sai ta koya maka rayuwa. An ce duniya ta fi dan bagaruwa jima, sai kaga cewa da kana kafafa kana girman kai, amma sai kaga can duniya ta koda ka, ta kera ka, ta jima ka, sai ka dawo garinku a ganka mutumin kirki, da can ka rena kowa, da can kana wa kowa wato kallon hadari kaji. In kaga mutane zai ka kalli da, amma da kaga assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum, duniya ta bi da kai, to kaga akalla ka samu kyakkyawan yanayi. Sannan wasuhbatu majidi, kuma za ka iya abota da manyan mutane. in kai tafiye tafiye wani lokaci sai ka samu abota da wayansu mutane masu daraja wanda zaka samu abubuwa na daukaka ta hanyar su ma'ana dai tafiya tana da matukar muhimmanci shi yasa Allah yake cewa afalam yasiru bil ardi shin ba za su yi tafiya ainihin a ban kasa ba domin su dauko darasi wanda da ba su da shi su koyo ilimi wanda da can ba su da wannan ilimin an nuna mun lokaci za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin
Thank you.